بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا منا بركة سادوا a wannan yammaci na ranan juma'a 18 ga watan aljumadul ukhra shekara ta 1446 bayan hijiran fayyan halitta daga garin makka zuwa garin madina wanda shi zo daidai da 20 ga watan 12 shekara ta 2024 miladiyya mun hadu a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai albarka mai suna Muqaddimatul Akhdari wanda aka fi sani da Ahlari talifin wallafar Sheikh Abdurrahman Al-Akhdari Allah ta'ala ya masa rahama ya gafarta masa karatun da ya gabata a baya darasi na 22 wanda yau shine dai kasance darasi na 23 a wancan karatun mun kwana karshen fasalin da ke magana akan haida mana haila jinin al'ada da mata suke yi to yau zamu tashi akan takwaransa ne dan uwansa mai alaka da shi shine faslun fin nifas magana akan abin da ya shafi jinin biki mana jinin haihuwa kamar da nake ta maimaita mana cewar waɗannan darussa duka sun fi cancanta sun fi dacewa da iyayenmu mata na shafi na 27 ne 28 ma'adaratan 28 cewa darasin ya fi dacewa da iyayenmu mata tunda abu ne wanda ya shafe su maza dai kan bawa wasu da maganan jini to amma hikiman yin haka abu biyu ne na farko ya zo a cikin littafin da muke karantawa ba zai a ce mu tsallake mu wuce shi tunda bai da alaka da mu ba musamman su kansu matan suna jin karatun ko dai ta kai tsaye ko dai ta hanyar kafan sadarwa idan aka gama aka yada to da haka kun ga kenan abun ba iya na maza bane na biyu kuma muqaddara cewa ko da ma iya mazan ne kawai da su ji zai zama akwai amfani da fa'ida ta yadda su mazan su ne suke tare da matan ai ba halicci wani jinsi shi kadai ya rayu ba tare da dan uwansa ba matan yadda suke bukatar ma matsayin mu da mazaje abokan rayuwa haka kuma muke bukatar su dole a matsayin su na wato abokan rayuwa ko da ya kasance a matsayin iyaye da suka tsuguna suka haife mu su matan ko da ya kasance a matsayin waɗanda muka aura suke zaman mu ko da ya zama ƴaƴan mu da muka haifa ko da ƴan uwan mu wanda muka hada jini da su don haka Allah kallai dole sai an samu alaka ta yadda wani abu zai iya taso musu da yake da alaka da waɗannan jinai ne wanda idan mutum bai sani ba to dole fa shi ma ya shiga cikin rudani to kai ka sanin kanka yana da muhimmanci domin idan wani abu ya rikice mata ka zama marja'inta ma'ana makomanta yadda za ta koma ta tambaye ka dan ta samu warwarewa akan abin da ya shige mata duhu Allah ta'ala ya sa mu dace to kamar na faɗa shafi na 28 faslun fin nifasi fasalin da ke magana akan nifasi to ya fara tambaya yadda al'adar littafin yake su'al tambaya ma huwa nifasu yace menene an-nifas a wajen ba da amsa yace jawab huwa damul kharijo aqibal wilada shine jinin da yake fitowa bayan haihuwa ma'anan aqib shine ba'du ma'ana kenan sai zama huwa damul kharijo ba'dal wilada jinin da yake fita bayan mace ta haihu to wannan shine ta'arifi definition da malam ya ba mu shi wannan kalmar na an-nifasi jinin biki amma malamai da yawa sun fadada abun fiye da yadda malam ya fada domin a yadda ya fadan kamar akwai dan suke ma'anan ya takura wato lafazin yadda ya dabaibe shi a waje guda to akwai malamai da yawa da suka buda cewa ba iya wannan ma'anan yake dauka ba a bisa ga misali ga wannan shehu malami mai suna Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymeen wadda yayi littafi musamman akan irin waɗannan jinaine da mata suke yin sa yayi wa littafin suna da Ad-Dima'u At-Tabi'iyya Lin-Nisa jini jini na dabi'a wadda yake faruwa da mata to a cikin littafin nasa sai yake cewa an-nifasu ma'anahu cewa jinin nifasi ma'anansa huwa damun yurkhihi ar-rahim shine wani jinin da mahaifa yake fitarwa wadda mahaifa kuma na da alaka da farji ko al'aura ta yadda daga nan ne yake fitowa ya taho waje bi sababil wilada wadda wannan jinin da yake fitowa daga mahaifa yake fita ta farji ma'ana yana faruwa ne dalilin haihuwa imma ma'aha yace ko dai ya zama tare da aihuwa sanda macen take na kuda take yunkurin fito da jaririn tana haifarsa jini na biyowa au ba'daha ko bayan ta haihun ma ya zama a lokacin take aihuwan babu jinin sai bayan da ta aihun daga baya au qablaha ko kuma a lokacin ma ya kasance gabanin aihuwan dab da aihuwan sai jinin ya zo a yayin aihuwan babu jinin da kuma bayan sa don haka kun ga kenan ya raba yanayin a sabanin yadda shi malam ya takaita cewa kawai bayan aihuwa ne jinin wannan jinin na iya kasancewa tare da aihuwan sanda take haihuwan ko kafin sa ko kuma bayan ta aihu din kamar yadda malamin ya faɗa kuma wannan jinin yakan zo bi yawmaini aw thalathati ayyam wato gabanin aihuwan da kwana biyu wacce tana iya fara jinin tun gabanin ta aihu da kwana biyu ba yau juma'a ba idan wataƙila Allah ya rubuta aihuwar ranar Lahadi ne ko Litinin to wacin da aka samu tun yau jinin ya fara zuba mata jini ya tsinke alaman aihuwa ya zo kenan kai watan ma kwana uku kaman tun jiya ma jinin zai fara zuwa mata don haka dai bisa yanayin yadda Allah ya halicci mata da irin sabanan tsarin dabi'ar kowa gwargwadon da yanda yake zuwa mata wata ya zo kafin aihuwan wata ya zo a daidai lokacin da take aihuwan wata kuma sai bayan mata aihu kafin jinin zai biyo baya ma'at-talaq amma kuma wannan jinin shi bambancin sa da jinin al'ada jinin haila shi yana tsinkakken jini ne bashi da kauri talaq ne a sake yake to wannan shine ma'anan jinin biki da ake cewa nifasi kun ga kenan kamar na faɗa cewa wannan bayanin ya dan fitowa sama da yadda malam yace iya bayan aihuwa ne to sai mu je karatun gaba su'al yace tambaya halin nifasu kal haidi hukman shin shi ma jinin nifasi daidai yake da jinin al'ada wajen hukuncin sa ma'ana irin abun da jinin al'ada na haila yake haramtawa mace shin shi ma jinin biki daidai yake a wannan hukuncin jawab amsa yace an-nifasu kal haidi fi man'ihi eh kwarai jinin biki jinin haihuwa kamar jinin al'ada ne cikin abun da yake hanawa abunda jinin al'ada ke hanawa to shi ma jinin biki na hanawa kwatankwacin jinin al'ada din babu bambanci tsakanin su don haka duk wannan darasin da muka yi da ku a wancan satin na mawani'ul haid abubuwan da haila suke hana mace yi to duka a ɗaya boshi a ɗabbaka shi a aje shi a gurbin maganar nifasi yadda muka jero su din nan to duka haka da su taho nan su sake samun gindin zama idan da za a iya tunawa saboda mu danyi bita za mu ga cewa abinda muka ambata a wancan satin na farkon su dai shine sallah mace mai al'ada ba za ta yi sallah ba to haka ita ma mai jinin biki nifasi ba za ta yi sallah ba wala sawmun haka nan azumi ba za ta yi shi ba to haka ita ma wannan mai nifasin ba za ta yi azumi ba haka nan tawafi zaga dakin kaba da ake yi shi ma yadda mai al'ada ba za ta yi ba haka mai jinin biki ita ma ba za ta yi shi ba wala masu mushafin haka nan ba za ta taba qur'ani ba ita mai al'ada to wannan din ma mai jinin biki ba za ta bashi ba wala dukhulu masjidin sannan ba za ta shiga masallaci ba hukuncin duka ɗaya ne har ma muka ƙara guda biyu muka ce akwai taharimul jima' cewa mijin ta ba zai sadu da ita ba idan tana da mijin to kun ga shi ma aihuwan lalle miji ba zai sadu da ita ba sadda jinin haihuwa yake tahowa ko kafin a haihu ko bayan an haihu din haramun ne saduwa a cikin jini sai kuma na ƙarshe muka ce akwai taharimu talaq cewa haramun ne a saki mace a wannan yanayin da take yin jini to shi ma jinin biki din haramun ne a saki mace sadda ya zama jinin haihuwa ya fara zuwa mata gabannin aihuwan ko lokacin da take aihuwan ko bayan ta aihu din har sai jinin ya dauke in sakin ya faru an yi bid'a amma kuma sakin ya tabbata ta sa kudin da gaske to saboda haka wannan shine ma'anan jinin nifasi wajen abinda yake hanawa daidai yake da abubuwan da al'ada haila suke hanawa don haka wannan ba sai mun bata lokaci ba mun riga mun faɗi dalilan su a wancan satin me dalilin da yasa aka ce ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba ba za ta yi dawafi ba za ta yi kaza ba har ma muka ce cikin shin a cikin su akwai abin da za ta biya bashi aka ce kurai da gaske shine maganan azumi ne kawai idan har mace ba ta samu ta yi azumi ba sai zama ta haihu kenan a cikin watan Ramadana ko kafin Ramadana amma jinin bai kare ba to sakamakon jinin nan ba za ta yi azumi ba amma kuma za ta lissafa kwanakin da ake binta bashi sai ta biya su bayan wucewar Ramadana wannan shine sannan kuma kari akan wannan game da abin da ya shafi sallah shi ma saboda mu dada tunatarwa dan tusa abin da kyau idan da mace zai zama jinin haihuwa ya dauke mata a dai lokacin da darurun lokacin sallah kaza bai kare ba to koda bata samu tayi wanka ba in har akwai daman da ta yi koda raka'a ɗaya ne a lokacin kafin ya gama fita to wannan sallah din wajibi ne a kayin ta zaka sai tayi wanka sannan tazo tayi wannan sallah din mu dauka sallan azhar lalle da ya kasance jini ya dauke kaman misali mu ce bayan la'asar karfe 5 misali to kun ga lalurin sallan azhar al'asar dukar bai ɗaya suke a tare suke karewan lokacin su shine yaushe lokacin da ya zama rana tana kokarin faduwa in har rana bata fadi ba har yanzu akwai sauran lokaci na yin azhar da al'asar tare suke karewa don haka kenan idan ta samu tsarki jini ya dauke gabanin magriba gabanin rana ya fadi lalle wajibi ne da ta yi sallan azhar za kuma ta yi sallan al'asar saboda jini ya dauke mata gabanin fitan lokutan su haka da a ce jini zai dauke mata da daddare karfe 2 karfe 3 matukan dai alfijir bai keto ba to lalle ana binta bashin sallan magriba da isha'i domin ita ma sallan magriba tare da isha'i tare suke karewa lalurun su don haka in har jini ya dauke gabanin asubahi tayi alfijir ya keto wadannan sauli guda biyu din za a binta bashin su da daren tayi wanka su za ta fare gabanin tayi sallan asubahi din Allahumma sai in ya kasance wato sallan asubahi ta makara har lokacin sallar asuba din na kokarin ya fita to a lokacin kan sai ta fara yin asubahi din gabanin ta zo ta biya bashin magriba din da isha'i din a fahimci wannan domin wannan yana da muhimmanci cewar idan har mutum ya zama an bi shi bashin wata sallah ita wannan sallan har lokacin ta ya fita to sai kuma ga wanda ake cikin ta wanda ita ne mai lokacin a daidai lokacin so sai zamana ana jin tsoron ita kanta mai wannan lokacin tana dabda ta fita to a kaida yadda Allah ya jera ta sallolin nan guda biyar daga asubahi sai azhar sai la'asar sai magriba sai isha'i haka Allah yake so a bar masa to amma idan ya zama sallan da ita ne lokacin ta a daidai lokacin tare cewa ana binka bashin wani sallah da yake kafin ta to amma kuma sai ya zama ita din yanzu saura kadan ta kare idan kace sai ka jera ta kai sallan da take kafin ta din a matsayin biyan bashi to ita wadda lokacin ta ne lokacin zai iya fita to a lokacin an fifita ko da da a samu jirkitewar lissafi ya zama ka mai daga bata dawo baya ka fara ita wadda saura kadan lokacin ta ya fita sannan sai ka zo ka yi wancan na bayan ta na kafin ta an fahimta me dalili saboda wato ita wancan da ta riga ta fita ai already ya riga ya zama bashi to shi ma wannan din idan ka bar shi ya fita ya saki zama maka bashi ka tara bashi har sau biyu to haka ai makon ya zama bashin ya zama biyu to wannan ka samu kai ta a lokacin da tunda ya kusa fita wancan kuma daman already ya riga ya zama bashi biya zaka yi don haka kar bashin ya maka lamtu ga wannan ka bari ya fita garin yin wancan wanda lokacin sa already ya fita sai ya zama ka jawo wannan din mata sake fita ta sake zama maka wani bashin to da haka sai ka fara yin wannan tare da cewa shine a baya daga baya kuma in ka yi shi sai ka zo ka yi wancan da ta wuce din dan ka cike gurbi Allah ya sa mu fahimta to na'am muka mu ci gaba yace su'al tambaya kam aktharuhu nawa ne mafi kurewan kwanakin sa mafi yawan sa wato maximum da zaran ya kai lokacin an kure kenan koda zai ci gaba za a bashi wani hukunci ne daban ba za a kira shi da sunan jinin biki ba jawab amsa yace wa aktharuhu 60 yawman mafi korewan kwanakin jinin biki jinin haihuwa shine zama yayi wata biyu yana zuwa bai kare ba wata biyu kwana 60 wannan shine korewan kwanakin ta yadda da zaran kwanaki 60 din nan yayi zamu ji me ya kamata ayi kuma daga nan to amma nan wasu daga malamai suna rage lokacin bai kaiwa kwana 60 kamar da shi malamin ya ambata galibi ana tafiya ne akan kwanaki 40 wata 1 da kwana 10 to amma a mazhabin malikiya kamar da shi ma malamin da muke karanta littafin sa a yanzu dan malikiya ne sun tafi akan cewa kwana 60 ne to dan ka alai halin dai wanda muka dauka ko 40 ko 60 din a idan har lokacin ya riga ya cika to sai ya zama na sai ta karbi wani hukuncin daban da ba wannan ba kamar da zamu zo shi a nan gaba kadan to amma menene yafi kyau a cikin lissafin guda biyu shin 40 din ne ko kuma abin da ya shafi wato 60 din ne mafiya yawan malamai sun tafi akan cewa lalle 40 din shine to amma saboda dada ba da dama sai zama an firinja da ɗayan bangaren 60 din saboda shine kurewa ta yadda kar a ce ai hukunci ya iya 40 din saboda babu wannan sikarar da ya nuna cewa lalle 40 din ne makura to dan haka sai zama na a dauki 60 din a matsayin mafi kurewa wanda kuma shi din ma fa wato ana la'akai ne da abun da ya shafi abun da ake cewa istiqra'i menene istiqra'i shine lura da yau da gobe lura da mafi yawanci ɗabi'an mata musamman waɗanda suke mu'amala da su din ko a tattambaye su a wani lokacin ko kuma su da kansu a ji ba sai daga wajen su to aka duba mafi yawa majority kwana kaza ne to da haka ne ake hukuncin ba wai nasi bane da Allah ya faɗa kwana 40 din ne ko 60 haka nan kuma ba wai ma'aiki ne iyakance cewa kwana 40 bane ko 60 don haka ana gano irin waɗannan ne ta hanyar istiqra'i ma'ana yau da gobe da bibiyan abun har a gano cewa mafi yawa dai kaza ne to wannan shine shi kansa mahallin hukunci din don haka mu dauki kwana 60 din kamar da mallan shi ya faɗa sai ce su'al tambaya mal hukmu idan qata'a damun nifas menene hukuncin mace idan jinin biki jinin ta na haihuwa ya yanke ya zama ya dauke qabla tamami tilkal ayyam gabanin cikan waɗancan kwanakin wasu kwanaki kenan kwana 60 gabanin kwana 60 ya cika sai ya zama jinin al'adan ya dauke duk babu shi to ya hukuncin jawab amsa yace fa idan qada'a damu qablaha idan har jinin biki din ya tsaya ya yanke gabanin cikan waɗannan kwanakin na kwana 60 walau fi yawmil wilada yace kai koda ranar da ta aihu ne a ranar ta aihu sai jinin ya kare igtasalat to wannan hukuncin ta shikenan ta samu sauki sai ta yi wankanta wanka na tsarki kenan wanda muka karantar a baya wa sallat ta cigaba da yin sallolin ta guda biyar a kowace rana wa samat sannan kuma in a watan ramadana ne ta da iya yin azumin ta idan za ta iya ya halatta mata a lokacin wa ataha zawjuha sannan kuma ya halatta mijinta ya je mata ma'ana ya sadu da ita tunda yanzu babu jini don haka kun ga kenan wato dama abin da aka faɗa a sama din cewa ana faɗan korewan kwanakin ne mafi ƙarshen sa kaiwansa ƙarshe don haka kun ga kenan daga 60 daga 1 har zuwa 60 a wannan rincin a tsakankanin mafi yawa jinin yake karewa kamar yadda ya faɗa cewa ko da ranar aihuwan ne wasu tabbas a ranar aihuwan ma jinin ya tsaya wata kuma kwana 3 kenan ta gama jinin ya kare kenan wata kuma sati wata ya tayi wata wata za ta yi kwana 40 kai wata ma zai iya zarce haka din ya kai 60 din ko sama da haka saboda haka dai cewa da aka yi 60 ana nuna cewa makuransa kenan ba wai ana nufin wai dole sai ta cika 60 din bane a ana cewa kurewansa da za a dauka a matsayin al'adar ne shine a matsayin jinin aihuwan ne shine wannan kwanaki 60 din daga nan kuma idan ya dauke shikenan sai cika da abubuwan ta na ibada duk abun da ya haramta gare ta yanzu ya dawo halal tambaya na karshe yace su'al thumma ma za ta fa'alu idha awada haddamu sannan kuma me za ta aikata idan jinin ya dawo mata a cikin waɗannan kwanaki 60 din watakila kwana 7 ko 10 ko sati 2 ko wata tana nan kawai sai ta ga jini ya dauke babu shi to kuma bayan daukewar nasa sai zama ya sake dawowa karo na biyu to ya za ta yi amsa yace fa idza awada haddamu idan har jinin ya dawo mata bayan da ya riga ya dauke fa in kana bainahuma 15 yawman idan har ya kasance tazaran daukewan da yayi da dawowansa a yanzu tazaran ya kai kwana 15 an fahimci ma'anar tazaran yawwa ya dauke bai sake dawo ba sai da akai kwana 15 sai gashi kuma ya sake dawowa ita sake ganin wani jini kuma bayan da ta riga ta yi wankanta ta ci gaba da sallolinta tana mu'amalanta na yau da kullum kawai sai gashi bayan kwana 15 ya dawo wannan jinin fa aktharu ko kuma ya dan haura kwana 15 in har ya haura kwana 15 dawowan nasa tsakanin daukewan da dawowan kana thani haidan to kawai sai ta hukunci akan cewa wannan da ya dawo saban to shi al'ada ne ba wai karashin wancan jinin bane tunda zaka samu tazarin da kai kwanaki 15 to da kila al'adan ta ne ya dawo ya ci gaba da yadda ta saba yi gabanin aihuwa din ko gabanin daukan ciki wa illa idan har tazaran bai kai wannan kwana 15 din ba ya dauke yau bayan kwana uku sai ya dawo ko bayan kwana biyu ko bayan sati kai ko bayan kwana 10 ne sai gashi daga baya ya dawo matukan bai kai kwana 15 ba tazaran dake tsakanin daukewansa da dawowansa karo na biyu dumma ilal awwali yace za a jona shi a manna shi da na farkon me na farkon jinin biki mana za a ba shi hukuncin cewa yanzu jinin ne ya sake dawowa damun bai kare ba wataƙila ya tsaya ne wataƙila bai samu hanya ba ne to yanzu kuma ya dawo zai ƙarasa abinda ya rago a cikin ciki don haka in har ya zama bai kai tazaran bai kai kwana 15 ba za a jona shi a manna shi da na farkon mana a ba shi hukuncin cewa jinin aihuwa ne kenan sai ta tsaye da komai da take yi na ibada tunda yanzu sabon jini ya dawo wa kana min tamamin nifas kawai sai a dauke shi a matsayin cewa cikamakin wannan jinin bikin ne daman tsayawa yi bai gama zuwa ba yanzu kuma ya dawo yana ƙarasa zuwa to wannan shine abun da za ta yi sadda ya zama haka ya faru jini ya zo ana nan kuma ya dauke sannan kuma ya dawo daga baya to sai ta dauka in har bai kai kwana 15 ba cewa ƙarashin jinin biki ne in har kuma ya kai kwana 15 ko sama da haka to ko da ta izininsa a matsayin al'ada ne hailanta ne ya ci gaba da zuwa mata na wata-wata a irin yadda ta saba to idan muka dan yi ribas kadan muka dawo da baya maganar da yi na cewa mafi kurewan kwanakin jinin biki kwana 60 ne sannan kuma a tarifin da malam ya kawo da muka karanta cewa wannan jinin dole sai ya kasance ma'at-talaq ma'ana yana da tsinkakken jini ne wanda yake kwarara ba wanda yake mai tajammudi wanda yake iya dunkulewa ya makale a jikin fata ba a su ba yake yi don haka in har ya kasance wannan jinin babu wannan sifa din to ba izininsa a matsayin jinin biki ana daukan sa a matsayin jini ne kawai wanda yake na lalura na cuta wannan jinin sai ya zama kenan ba zai hana ta azumi ba ba zai hana ta sallah ba dukkan abubuwa da ta saba yi gabanin zuwan sa jama'a da mu zo bayani akan abin da ya shafi istihada wato jini wanda yake na cuta da mata yake faruwa gare su to saboda haka anan abin da yake fada in har wato al'adan mace kwanan sa ya wuce kwana 60 to ana izinin sa matsayin kawai jini ne wanda yake na cuta dole sai a koma asibiti kuma a dami magani ganin cewa an tada zuwan sa domin kada jinin jiki ya kare bima yathbutun nifas to zamu din yi waya yanzu taya zamu gane cewa wannan jinin na nifasi ne za a bashi wannan hukuncin ya zama shine jinin nifasi Malik ibn Uthaymin yace la yathbutu an-nifasu illa idha wada'at al-mar'atu ma tabayyana fihi khalqu insani bai yuwa bai tabbata kira jinin ya zama jinin aihuwa har sai in mace ta haifi abunda wato a jikinsa akwai alaman halittar dan adam ko da kenan ya to ya zama bari kenan ko don haka idan aka ce wai jinin biki jinin aihuwa ba ana nufin wai dole sai ta haifi mai rai ba ko sai ta haifi cikakken mutum bari ma shi ma yana daukan ma'anan haihuwa amma kuma barin ya kasance wanda idan aka ga abin da ta fitar din za a ga alaman halittar dan adam ya bayyana a jikinsa kar kawai ya zama dunkulallen tsoka ne ko nama wanda ba alaman ba ma fara halitta a jikinsa ba tun da mun kun san kaida yadda annabi ya faɗa hadisi sallallahu alaihi wasallam cewa ana tattara halittar kowane ɗaya daga cikin mu a cikin mahaifiyarsa kwana 40 yana gudan mu ne daga nan sai ya tsallaka wannan gadan ya shiga 42 yana me gudan jini, daga nan sai ya tsallaka wannan ya shiga gudan tsoka, sannan kuma sai me, sai abun da ya shafi kashi a turo mala'ika da sauransu zuwa karshe. Don haka waɗannan 44 din idan suka kuce, to daga nan ne fa za a fara kera halitta a tsara kamannin yadda Allah yake so mutum ya fito duniya. Wannan shine ma'anar fadin Allah, huwal ladzi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha. Allah shine wanda yake kera kamanninku a cikin mahaifan iyayenku irin yadda ya ga dama, yayi wani dogo yayi wani gajere tun daga ciki ake yi. To saboda haka idan ta yi barin abunda ana iya gane cewa wannan alamar dan Adam ya fara bayyana a jikinsa, ko da ko ba za a gane mace ne ko namiji ba, amma dai ga alamar kunne, alamar ido, alamar kaza, to wannan shine yake amsa sunan jinin biki, jinin aihuwa. Falaw wada'at siqtan, da a ce mace za ta yi bari, lam yatabayyan fihi khalqu insan, amma babu wani alama na halittar dan Adam a jikin wannan abunda ta fitar din. Fayara ba'dul ulama'i anna damaha la yakunu daman fasid, to mafi yawan malamai suna ganin ko da jini yana zuwa mata, wannan ba jinin biki bane, saboda abu da ta fitar din bai kai ma matsayin a ce tayi barin sa ba, ma'ana bai kai ma cikakken halitta na dan Adam, mutum da babu alaman, wato yadda aka zana alaman alamun ido ko hanci ko kaza da sauransu. A wa qallu zamanin yatabayyanu fihi takhliq, yace to karin bayani anan shine mafi karancin lokacin da wato alaman halitta yake bayyana a jikin abun da yake cikin mahaifa, wahidun wa thamanuna yawman, mafi karanci shine kwana 81, kwana 81, wata biyu da kwana 21 kenan. Wal ghalibu, yace amma dai mafi rinjaye, mafi yawa, anna takhliqa la yatabayyanu qabla 90 yawman, cewa wato a fara gane halittan tsarin yadda yake bai bayyana ma har sai bayan kwana 90, ma'ana wata uku, har sai wata uku ya wuce kafin ake iya gane cewa lalle wannan an fara masa halitta, wato wani abu ya fara canzawa daga jikinsa, an fara kera kamanninsa tun a cikin mahaifiyarsa. To da haka dai takeice, wannan jini na nifasi bai tabbata har sai ya zama aihuwa mata ta yi na musamman, sawawun ta haifi dan da rai ko babu rai, haka nan sawawun ya zamana abu na ta haifa din namiji ne ko mace, matukar dai alaman halitta ya bayyana tattare da shi, ko da a cikin bata jin motsi, to shikenan wato ya zama jinin haihuwa, wannan jinin da yake zuwa mata bayan ta yi barin wannan abu na ta yi barin nasa. Ku fahimta cewa wato sadda ya kasance aka fara kera kamannin mutum a cikin mahaifa, ba ma'anarsa an busa masa rai ba, shi kera kamannin daban, sai an gama shi daga baya ne kuma sai a busa rai, sai in halittan ya gama cika kafin sai daga baya busa rai ya biyo baya, ba ana yi ne rana ɗaya ba kuma. Allah yana yabun nabi tadarruj, ayi kaza ayi kaza, a tsara kaza da sauransu, sannan a ƙarshe kuma sai busa rai ga shi wanda yake ciki din, daga nan ne mahaifiyarsa za ta fara jin motsin sa a ciki din, yana motsawa ya juya nan ya juya can. To dan haka kenan, ko da misali ya zama bai kai matakin da aka busa masa rai ba, amma alamu na halittar da Adam ya bayyana a jikinsa, lallai wannan jinin da matar da uwarsa take zubarwa ya tabbata a matsayin jinin biki, balantana kuma a ce ta ma ji motsin sa misali, ko ta haife shi gawa ne ba rai, balantana kuma a ce uwa uba ta haife shi ma da ransa, lallai wannan jinin da zai biyo baya, wannan ana ce masa jinin nifasi. Muddatuhu, tazaran jinin al-jinin biki, kwanaki nawa yake yi? Al-Imam at-Tirmidhi Abu Isa yace ajma'a ahlul ilmi min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, ma abota ilimi malamai tun daga kan sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam, umman ba'dahum, da wanda suka biyo bayan su tabi'ai kenan da tabi'ut tabi'in, sun tafi ala annan nufasa'a, cewa ita mai jinin biki wadda take yin jinin aihuwa, ta da'u salata 40 yawman, da ta bar sallah na kwana 40, shine abin da dazu na gaya muku cewa mafi yawa an tafi akan kwana 40 ne. Illa an tara tuhura qabla dhalik, sai in kawai taga tsarki gabanin lokacin, ma'ana jinin ya kare gabanin cikin kwana 40, fataftasul wa tusalli, to a lokacin kawai sai ta yi wankanta ta ci gaba da sallah, kamar yadda yazo a cikin sunan Tirmidhi. Ibn Qudama al-Maqdisi a cikin littafinsa Al-Mughni juz'in sa na 1 shafi na 392 yace, fa in zada damun nifasi ala 40 yawman, idan har ya kasance jinin haihuwa ya karu akan kwana 40, fa sadafa adatul haidi, sai zama ya ci karo har ya dace ya da lokacin abin da ya shafi zuwan al'ada fa huwa haidun da aka da ba shi hukunci a matsayin haila ne wa lam yusadifil haid fa huwa istihada idan kuma har bai dace da lokacin al'ada ba to wannan na daukar sa matsayin jinin cuta ne jinin lalura don haka kawai sai a nemi magani a je wajen likitoci to anan wajen sai mu dunkule bayanin a duk abin da muka karanta a littafi da dan karin bayanin da muka yi a wannan zamu fita da natija sakamako kamar haka abu na daya cewa idan har jini ya wuce kwanaki 40 ko 60 kuma ya kasance al'adan matan ba aihuwanta na farko ba kenan al'adan aihuwanta bai kaiwa kwana 40 din yake karewa amma sai ya zama wannan karan kuma ya cigaba da zuwa har fiye da kwana 40 ko 60 to anan wajen hukuncin ta shine in har ya kasance alamun daukewansa yayi kusa ma'ana kenan ta gani ta ga cewa ya fara ja bai saura kadan kadan ne yake zuwa to wannan koda ya cika kwana 40 din ko 60 intazarat hatta yanqati'a da ta dan yi dako ta yi jira har sai ya kare tunda ya fara ganin alamun karewansa don haka kenan koda yayi kwana wannan kwana 40 din ko 60 din ba wai daga cikin su ne za a ce to shikenan wannan ba jinin biki bane in har ta ga alamun ya fara alamun karewa to ta jira shi ta jira karewan nasa abu na biyu idan har jinin ya cigaba da zuwa bayan wucewan wannan muddan na kwana 40 ko kwana 60 kuma ya kasance babu alamun cewa fa yayi kusa karewa to kawai wannan hukuncin ta shine jinin lalura ne yake tare da ita ta zama mustahada wato mai jinin cuta wanda wani abu ne yake ne yake faruwa ba daidai ba a cikin jiki har ya jawo zuban wannan jinin kamar da muka faɗa sai a je asibiti a nemi masana a samu magani da a samu waraka akan wannan abu na uku idan har mace ya kasance ta samu tsarki jini ya dauke mata gabanin cikin kwanaki 40 ko 60 yake nan kawai ta zama mai tsarki kada damu cewa sai ya cika kwana 40 kamar da faɗa a baya kwana 40 din kamar shine geji iyaka kenan don haka a rancin daga kwana 1 har 40 din ko 60 din a wannan tsakanin ana iya samun ya kare a sati ko kwana 10 ko wani abu da yake makamancin wannan don haka kada ta damu kamar yadda shi ma malam mai littafi yace mana walau fi yawmi wiladatiha ko da ran da ta aihu ne ya kare ta samu tsarki kar dauka wai sai an kai wannan kwanakin ne don haka kawai sai ta yi wankanta sannan ta yi azumi ta yi sallah kuma a lokacin miji ya samu daman zai isa da wadda ita in akwai bukatun haka wannan su ne malam fiqhu suke cewa irin waɗannan matan sun cancanci a ba su sadaki kashi biyu ma'ana kenan kaga miji ba zai dogon jira ba musamman idan zama matarsa guda ɗaya ce kamar wato fitilan bespa mata ɗaya to kaga kenan idan ta aiwo in ya zama jinta na da tsawo miji zai dogon jira amma idan ya kasance tana cikin yan baiwa da zai zama jininta yan kwanaki kaɗan watakila maranta aihu ko washe gari ko kwana uku ko sati da kun ga kenan a lokacin mijin ba zai takura ba musamman gasa ita kaɗai ce shine har suke cewa to wannan ta cancanta a bata ma sadaki biyu domin ta rage wa miji zango na dogon wahala na hudu idza waladat wa lam tarad dama idan kuma mace ta haihu sai zan mata ga alaman jini ba ko kadan jini bai zo kafin aihuwan ba sannan tana aihuwan jinin babu har ma ta gama aihuwan kuma jinin bai zo ba komai wa hadha nadrun jidda duk da kasancewan abu ne wanda is very rare ba bai cika faruwa ba gaskiya bai cika faruwa ba a ce kwata kwata jini bai zo ba kafin aihuwa da lokacin da ake haihuwan da bayan haihuwa yana wahala ko da mace CS aka mata kun ga dai ba aihuwa ta yi da kanta ba to jinin yakan zo daga baya wasu kuma kafin aihuwan yakan zo har ma a gane ba za ta yi aihuwan ba har a fede ta to don haka dai lalle kadan ne haka yake faruwa a ce kwata kwata ta yi aihuwan kule shine suke cewa aihuwan kule ba jini ba komai ta gama to ko da haka din ya faru domin da ya samu a cikin mutane su iyayen mu matan ya zama akwai mai irin wannan dabi'a to wannan kata damu kata ji komai fa innaha tatawadda'u wa tusalli kawai sai ta yi alwalanta ta yi sallanta ba ma sai ta yi wanka to daman ba jini daman zuwan jinin ne da daukewansa in ya dauke ake ce ta yi wanka to zuwa jini ba komai ta aihu lafiyanta kalau don haka aihuwan kawai ba zai sa a ce wai sai ta yi wanka ba daman jinin ne don haka kawai sai ta yi alwalanta in lokacin sallah ya ta yi alwala ta yi sallanta ba ta da matsala in azumi ne ta ga ta iya yi shayarwa ba zai takura mata ba ta yi azuminta wala ghusl alaiha ma ba yi ta yi wanka ba wani wajabcin wanka akan ta daman ana yi wankan saboda zuwan jinin ne abu na gaba idza tahurat qabla al-40 idan har mace ya zama ta samu tsarki gabanin cikin kwana 40 ko 60 thumma awada haddamu athna al-40 sai ya zama jinin ya kuma dawo mata a wannan tsakankanin falladhi rajahu ibn Uthaymeen to abinda shi Malam Ibn Uthaymeen ya rinjayar a cikin littafinsa Asharhul Mumti' ala Zadil Mustaqna' a juz'in sa na ɗaya shafi na 150 yace itibarul qara'in, in har jini ya dauke a cikin wannan kwana 40 din ko 60 din, to a lokacin da ta yi la'akari ne da wasu abubuwa, fa in alimat annahu damu nifasin, sai ta kula da kyau idan ta gane cewa lalle wannan shine jinin da ya dauke kwanakin nan, irinsa ne ya kuma dawowa yanzu, fa huwa kadhalik, sai ta dauke shi a matsayin lalle jinin nifasin ne, ko da ko an samu tazaran da ya wuce kwana 15 sabanin abin da malai fada a littafi, in har ta yi la'akari ta gano cewa irin jinin da ta yi ne na aihuwan nan, kamansa ne yanayin shinshinansa a hanci, yanayin kalansa, yanayin tsinkewansa iri ɗaya da wannan fa na aihuwan, kenan bai gama zuwa bane, yanzu yake karasa zuwa, in har ta iya gane wannan ta samu wannan tantancewa, to ta dauke shi a matsayin lalle jinin jinin bikin ne, karasa zuwa yake yi. Wa illa, idan kuma har ya kasance bata ga alaman cewa irin wannan jinin ne da ya zo mata na aihuwa ba, ya saba kwata-kwata, ya ce fahiya fi hukumi tahirat, ta wannan tana wannan hukuncin da kawai hukuncin masu tsarki, wannan jinin ba zai zama mata wani damuwa da ziyara ta sallah ko wani abu na ibada ba, kawai za ta dauka a matsayin tana jini ne wanda yake na lalura, bai alaman kalan jinin aihuwa ba, bai alaman kalan jinin biki ba, to kawai jini ne wanda yake na lalura, kuma ita mai jinin lalura, jinin istihada, ana daukar ta matsayin mai tsarki ce, za ta cigaba da komai na ibada, kai dai kawai akwai wasu abubuwan da ya zama wajibi a kanta yadda kiyaye su, amma shi jinin lalura bai hana sallah, bai hana azumi, bai hana saduwa da mace, bai hana komai da abin da waɗancan jinanan suke wato hanawa. To wannan shine a takaice, ina so in dunkule mana maganar shi jinin lalura nan, jinin cuta din nan, cewa ma'anansa dai da farko mu gane shine zuwan jini ga mace ya zama babu kakkautawa, ya yi ta zuwa babu tsayawa, ya zama ta shafe wata ɗaya, wata biyu, wata uku, ko ta yi shekara, jini kullum a cikin zuwa yake, to wannan ta zama mustahada, wato jini wanda yake na lalura da yake damunta, wanda wani abu ne yake faruwa ba daidai ba, sai a je a nemi abin da ya shafi magani, ko dai ya zama na a wannan tazaran yake dan dauke na kwana ɗaya ko kwana biyu ko kwana uku, in har ya zama bai wuce waɗannan kwanakin, har yanzu ne jini ne wanda yake na lalura, al'ada shine mafi kyau ya zama zuwan jinin shine mafi karanci akan yawaitansa, a wata guda da ake da kwana 30 ya zama kar al'adan nata ya wuce rabin wata ɗin, yana wuce rabi to ya zama lalura, ya zama ta shafi rabin wata, zai zama kenan ita kullun rabin rayuwanta a cikin jini ne, don haka ana so ya zama mafi karanci daga kwana 15 ta yi kwana 7, 10 da sauransu, don haka in har ya zama jini yana zuwa mata ba daukewa, ta yi wata jinin bai abin nan ba, ta yi wata biyu, to lallai wannan jini ne wanda yake na lalura. To a nan wurin hukuncin ita wannan matar a takaice, tana hukuncin wadda take mai tsarki ce, ba maganan cewa ita mai lalura ne, kamar na faɗa duk abin da ya halatta macen da bata da komai na jini a tare da ita, ita ma ya halatta gare ta, illa yaka abubuwa da zata kiyaye kamar haka. Na farko shine wajibinta ne ta yi alola ma kowane sallah, duk sallah idan ya zo sai ta sake sabunta alola, ko da kuwa alolan na baya ɗin bai kare ba, ina fata an gane, kuma ba zata yi wannan alolan ba har sai lokacin sallan ya shiga, ba zata yi alolan ta jira shigar lokaci ba har sai lokacin da zata tashi zata yi sallan, zata yi alolan, da ta yi alolan sai kuma wato yin sallah. Abu na biyu shine idan har ya kasance zata yi alola, to gabanin yin alolan wajibinta ne ta shiga bayan gida ta tsarkake alamun jinin da ya tattaba mata wurare, ya zama ta tsarkake jinin gaba ɗaya, bayan ta tsarkake ɗin kuma ta samu wani abu da ta ɗaure, ta yadda ta tare abin da ya shafi zuban jinin, ta ji gangaransa ta tsare shi, wataƙila ya zama wani ɗan handkerchief, wataƙila ya zama pad da suke sa, ko dai wani abu da ake amfani da shi wajen tarewa kar ya rika naso yana gangara, wajibi ne idan ta je wannan tsarkin, bayan ta yi tsarkin kuma ita sa wannan liyastamsika dam, saboda ya tsare jinin kar a ga tana sallah kuma jini yana bin sawo, to wala yadurruha ma kharaja ba da zalik, idan har tayi wannan kimsin, tayi wannan shirin, ta shiga bayan gida ta wanke jinin, ta sa wannan matarin ta tare, da ta fito ta yi alolanta ta shiga sallah, to ko da ta ji alaman zuban wani abu ka ta damu, ko da tana sallah ne ba komai, sallan ta garo ba wani matsala. Ina fata an fahimta. To wannan shine abinda wato mace za ta kula da shi sanda ya zama tana irin wannan lalura na zuban jini. Malamai sun yi sabani dangane da abin da ya shafi wato halattan saduwa da mace mai irin wannan yanayin. Shin mijinta zai iya tarawa da ita gashi kuma jini yana fita a jikinta? Mafi ingancin magana, mafi ƙarfi shine ya halatta, babu abin da ya haramta shi. Wannan shine ra'ayin jumhur, ma'ana majoratin malamai. Al-Imam Shawkani cikin littafinsa mai suna wato Nailul Awtar yace wa lam yarid fi dhalika shar'un yaqtadi al-man'a minhu, babu wani abu da yazo a shar'ance fadin Allah ko na ma'aikinsa da yake nuna cewa haramun ne a sadu da mace a lokacin da ke cikin jinin lalura, illa ya ka dai kawai a gaida za a sa mata magani kar kuma a cigaba da tafiya a haka, ana ganin ba komai shikenan. Haka nan kamar da muka faɗa, ya halatta da ta yi sallah, da ta yi azumi, da ta yi komai, in dai ba wani abu ne ya fado mata ba a fahimta, wataƙila ya zama za ta yi tafiya, to kun ga yanzu tafiyan shine uzurin rashin yin aziminta ba jinin ba, ya zama ba ta lafiya, to sai ya zama rashin lafiyan shine uzurin rashin yin azumin ba wai dan jinin ba. Don haka shi jinin ba ya hana a yi azumi, ba ya hana a yi sallah, ba ya hana duk wasu abubuwa na rayuwa, wannan babu komai. Haka nan ya halatta gare ta ita mai wannan jini na cuta za ta iya yin sallah na nafila, sawa'un ko dai ta yi nafilan shi kadai bayan ta shiga ta yi tsarkin nan ta tare ta zo ta yi alola, ya zama kawai ta yi wannan ne dan ta yi nafila daidai ne, ko kuma ya zama na bayan ta yi wannan tsarkin ta yi alola ta yi sallan azhar ko sallan magriba, to ya halatta ta yi sallan nafila kafin su ko bayan su, wannan daidai ne, babu wani abu da zai hana ta yin sallan farilla ko sallan nafila, kuma babu laifi ta karanta alqur'ani mai girma, matukan dai tana da alolanta kuma babu wani matsala tare da ita. Don haka duka wannan abu ne wanda yake wajibi ne akan su iyaye mu mata su san da shi, suma mazajen kuma su ainihin wato san da wannan hukuncin, domin ya shafe su ko ta yaya ne abun da ya shafe ka a matsayin ka na miji. Allah ta'ala ya wafakar da mu marasa lafiya, Allah ya ba su lafiya, mu dake da lafiya Allah ya dada inganta lafiyar namu, ya tafi da shi cikin da'a gare shi. Ina ga zamu dakata a nan, mun zo ƙarshen fasalin darasinmu na gaba mai muhimmanci ne kwarai da gaske, tare da cewa duka suna da muhimmanci, amma dai magana ne akan abin da ya shafi sallah, lokutan sallah, akan sa zamu tashi satin gaba idan Allah ya raya mu cikin lafiya da imani. Allah ya nuna mana. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.